يا الله يا الله نرقى الله لكي نرقى بروكك تهت هويبا كوجا مها تنبياني كيدا كوجا مها تنبياني كيدا منين دنيا منين دادي دنيا منين دنيا
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyalin na lafiya yayin da ake kara kira ga hukumomi su dauki tsauraran matakan shawo kan matsalar fyaɗe a Najeriya yan fafatuka da masu kula da lamura na ci gaba da tsokaci kan shawarar da gwamnatin jihar Kaduna ta yanke na dandake waɗanda aka samu da wannan laifi a cikin hirarta da shirin domin iyali Yakubul Maya Hajiya Radi Salisu Ibrahim wadda take fafutuka wajen ganin bayan wannan lamari ta ce aiwatar da wannan dokar na iya gamawa da cikas
matsalan da za a iya samu shine wurin aiwatarwa shi wannan fyaɗen fa ana fashe kuɗi a gurin tabbatar ma da maganan fyaɗe yo idan aka samu mutun yayi fyaɗe kai da aka ma yarka fyaɗe in ka je gurin ƴan sanda in dai ba kana kusa da waɗannan centers da muke da su ba Salama Center kaman kila an yi fyaɗe a Ikara kafin ka dauko ka zo asibitin Dutse ko ka je Zariya Gambar Sawaba kila yayi maka nisa daga ƙauyaku wani gurin akwai kwale-kwale sai an shiga an je an dauko mutum wani baya iya zuwa waɗannan duk asibitin da ka je na gwamnati sai ka biya kuɗin da za a duba yarka sannan kuma shi wanda ya ma yarka fyaɗe shi ma sai ka biya kuɗin da za a duba shi ƴan sanda idan za a tafi wani lokaci sai ka ba su kuɗin mai ko ka musu shatan mota to duk waɗannan abubuwan kashe kuɗi ne ba ƙauye yana zaune an yi mai yashi fyaɗe ba sani ba sabo ba tare da ya san haka zai faru ba sai ka ga mutum ya kashe sama da 20,000-30,000 to wani lokaci shi yake sa iyaye suke yafa maganan fyaɗe kuma wannan abin da ake yafewa shi yake sa dole-dolen aka kai wani guri a cikin shari'a sai ka ga babu hujjojin da za a hukunta mutum akwai sarƙaƙiya da ƙalubale a cikin al'amarin fyaɗe
gwamnati ba ta ware wani kuɗi ne saboda wannan hidiman na kuɗaɗen da ke magana ana kashewa
ya ko tana warewa mu dai bamu sani ba a matsayinmu na kungiyoyi masu zaman kanmu daga kudin aljihunmu muke dauka muke yi sannan kuma wani lokaci su kuma iyayen su ma idan aka samu wasu kungiyoyin da ba su da karfi kamar namu su iyayen ne za a ce ki je ki kawo kudi za a ba yan sanda ki kawo kudi za a ba asibiti ki kawo za a biya kudin moto a dinga kai komo a ce inda aka yi fyaɗen ma sai an koma an ƙara bincike banda division sun yi binciken an je CID sai an ƙara bincike gabatar da wasu abubuwa da yake da nuna alaman cewa lalle an yi fyaɗe misali jini ko kuma yanka ko kayan da aka yi amfani da shi ko sutura to sai ka ga mun ajiye waɗannan shedun har sun lalace ba tare da an kai ga yin hukunci ba idan an je high court sai ka ga ba a samun ƙwararren hujjojin ma da za a hukunta wanda ya aikata laifin alhali inda ana yin hukuncin da a cikin lokaci ana yin accelerated hearing wanda za a dinga yi ana yi kamar yadda ake yin kotutukan zaɓe in aka yi siyasa zaka ga an ɗibi wani adadi an ce daga yau zuwa wata kaza ana so wannan shari'an ta gama daga nan me yasa a taɗe ba a yin haka sai a bar case din yayi shekara 10-15 har yanzu ba a yanke hukunci ba kamar yarinyar da aka mai fyaɗe anan angon dosa kowa ya dinga nuna yana da ra'ayi gwamnati ta shiga cikin case din tun shekarar 2015 har yanzu ba a yanke hukunci ba daga kotu ƙarama wato magistrate court inda ba su da hurumin yanke hukunci ga wanda ya aikata fyaɗe wannan kotun da ake kai masu fyaɗe kusan ɓata lokaci ne saboda kullun sai dai a kira mutum a ce kai ne wane dan wane da kai da gwamnati kuna shari'a akan fyaɗe kaji laifinka to a maida kai gidanka so sai a shekara 7 ana ƙara maimaita mai ba shari'a ake yi ba ana jiran wai shawara daga ma'aikatar shari'a ita ce abin nan Ministry of Justice Department of Public Prosecution su suke ba da advice idan muka kai komo gurin su yaya magana advice yace za a kai mu high court sai su ce suna jiran ma'aikatan hukumar ƴan sanda su ba su original case diary wannan case diary ne wai ya tattara bayanan bincike wanda akan shi za su duba su ko su ba da shawara to tsakanin hukumar ƴan sanda da ma'aikatan shari'a sai su shekara 5 bisu fito da shawaran ba sannan mutum yana nan ana kawo shi wai ana maimaita laifi in gwamnati tana so ta yi wani abu akan wannan ya kamata ne ta samu wani committee na implementation ya zama na ana da committee yanda suke yin budget idan gwamnati na da interest to ta yi wani committee na implementation akan tabbatar da hukunci ga wanda suka aikata fyaɗe mujarradin a kama su kawai a kai su gurin ƴan sanda ko a kai su kotu zaka ga cewa mutum an je an yi bailin shi da makudan kuɗi ya fito kuma maganar ma wasu ko kotu ba ta zuwa sai dai mu zauna mu kuka akwai case ɗina da ya dinga yawo na al'amin wani yaro wanda aka mishi luwadi har tsutsotsi na fitowa a jikin shi bayan kaman kwana 16 na je gurin saboda mu ji wani kotu za a kai mu aka ce wai daga baya bayan sun ansa a karaman police station aka ce wai daga baya wai ba su suka yi ba haka na fashe da kuka a gaban kowa a gabana aka sake su suka tafi sai mutum ɗaya da bai da wanda zai bailin shi shi kawai aka kai shi kotu aka gabatar da shi su biyar suke aikata luwadi da yaro yanzu haka hayyo yana nan tsutsotsi na fitowa a jikin shi asibiti ake kai shi wata uku hayyo bai warke ba to ina zamu je da irin wannan aikin
tunda kin dade kina bin irin waɗannan lamura na magana fiade kuma kin ga duk wannan kalubale shine ma ya baki ilimi ko masaniya akan irin waɗannan matsaloli da ake samu menene a takaice kike ganin zai iya zama magani na kawo maslahar wannan fiade
gaskiya maslaha da maganin wannan fiadan shine a daina yi ma hukunci rukun sa kainan kashi daga bangaren lauyoyi da bangaren shari'a da bangaren hukumar yan sanda ya kamata tunda gwamnati take da waɗannan duka bangarorin ba nawo ba case din fiade in an je kotu ba cewa ake yi rabi da wani ba gwamnati da wani ake cewa kuma koda iyaye sun yafe gwamnati tana da haƙƙi akan cewa a ci gaba saboda criminal case ne kuma state case ne ya kamata a ce gwamnati ta sa wasu committee na implementation watan committee zartarwa da tabbatarwa idan aka yi fiade ya zama na cewa ya tashi a alhakin waɗanda aka mafiade ya koma hannun gwamnati saboda wannan kai komon da iyaye suke da kuɗin da iyaye suke kashewa yana sa su siyafe sannan su karbi kuɗi wani lokaci su ce gara su yafe saboda ko sun je asara suke yi sannan daga baya shi wanda aka kama idan yana da hanya da kuɗi sai kaga an sako shi ga su makota ne sun dawo cikin society community daya an zama abun gaba so shi yasa mutane da yawa suke rifewa ba sa fitowa su fada idan gwamnati za ta yi mana adalci anan ya kamata a ce waɗannan asibitocin da suke na gwamnati a kowane local government ko gunduma suna iya duba maganan fiade to a sauwaƙe ma iyaye ya zama kyauta ne ake dubawa ba dole kawai sai salama center ba saboda nisa kuma yawan waɗannan abubuwan sun fi faruwa ne a karkara ba a cikin birane ba bance ba a yi a birane ba amma yana da yawa a cikin ƙauyaku idan aka sauwaƙa ma wanda aka mai shi fiade ta hanyar kashe kuɗi zai zama da sauki sannan ya zama na an samar da wasu kila lambobi wanda daga an yi wannan fiaden kamar yanda muke bayarwa zaka ga cewa an je police station gwamnati ta karbi ragaman daga nan su kansu yan sandan za su ji tsoron saki idan suka ga gwamnati ne da kanta ba mu kungiyoyin kare haƙoƙi ba saboda wani lokaci idan suka ga gwamnati zaka ga sun yi hoba sa an kai sannan kuma ba nan ne giza take saka ba idan aka tafi gurin shari'a a tabbatar cewa an yi shari'an a ƙa'idajjen lokaci wanda zai sauƙaƙa ma wannan shine a kirkiro mana da family court a nan jihar Kaduna an taba yin shi kotun yara na tafi da wanda za a ce wannan kotun an ware ta saboda sauraron abin da ya shafi harkan fiade to idan aka yi wannan kotun za a dinga yanke hukuncin fiade cikin wata 2 3 4 5 ba zai wuce shekara ba to wannan yanke hukuncin da za a yi za a dinga ganin kokarin da gwamnati take yi ba wai ba ta kokari bane amma ba a gani saboda yawan saki da kuma lalacewan case din fiade da ya yawa sai ka ji abun in banda mumun aramin yafa mutum sai ya ji kaman ana so a sa mai rashin kwarin gwiwa a cikin al'amarin amma idan mutum dama dan Allah yake yi to koda ya samu na kasu zai dauke shi a matsayin challenge ne gwamnati ta samu wani kuɗi da za ta yi ware yanda take ware kuɗin budget kaman yanda nake ta misali da corona wannan fiaden akwai kashe kuɗi a cikin shi ita ma gwamnati ta ware makudan kudaden da za ta aje domin tallafa ma waɗanda aka musu fiade wasu ba sa iya komawa a inda aka san su sai sun tashi a gurin ko a tsangwame su wannan abun ne yake ƙara kawowa wasu ma sai su yi shiru idan an mai ƴaƴan su fiade idan gwamnati tana so ta yi kuma za ta iya yi
abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakuwar tamu ƴan gwaggwarmaya Rabi Salisu Ibrahim da wakilinmu Isa Lawal Ikara da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Tibahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa kuna iya sake sauraron wannan shiri da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu.